Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Litinin 13 ga watan Nuwamba shekarar 2023. To a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Isra'ila ta ce za ta taimaka wa jami'an asibitin Shifa a yankin Gaza don a fitar da jarirai da ke buƙatar kulawa. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar kuwa hada-hadar kasuwancin kifi na ci gaba da farfadowa bayan zaman lafiya da aka samu a yankin. To sai dai takunkumin da kungiyar ECOWAS ta saka wa Nijar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi na kokarin mai da hannu a gogo baya.
Zarnakin da aka sa wannan ya shafi kowa ai, sai dai Ubangiji Allah kawo mana karshensa, ba wani wanda zai ce bai shafe shi ba, da masu kawo wanda masu saya a nan da komai, amma da yake musu abin yadda yake kuma mu sauke farashi.
Muna kuma tafa da shirin zauren matasa wanda Nasir Adamili Kai zai gabatar a wannan makon. Shirin ya yi da zango ne a garin Gashuwa na jihar Yobe, Najeriya, inda wasu matasan yankin za su tattauna kan harkar su da noman rani a yankin. Amma fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi sun buƙaci a gaggata kawo ƙarshen hare-haren soji a Gaza. Sun bayyana haka ne a yayin wani taron gaggawa na haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen Larabawa da aka gudanar a birnin Riyadh, inda suka ce Isra'ila za ta yi dakon alhakin aikata laifuffuka a kan Falastinawa. Gwamnan shugabannin da suka halarci taron sun haɗa da shugaban Iran Ibrahim Raisi da na Turkiya Recep Tayyip Erdogan da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sai shugaban Siriya Bashar al-Assad. Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman na Saudiya, wanda ya shirya taron, ya ce daular Saudiya ta tabbatar da yin wato Allah wadai da kuma kin amincewa da yakin rashin imani da ake yi akan yan uwanmu da ke Falastinu. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da aka kai wa dakarun Amurkan. Wannan dai shi ne karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurkan ke kai, wato da dakarun Amurkan ke kai hari a wurare daban-daban a Siriya da Amurkan ta ce na da alaka da Iran, da ke mara baya ga ƙungiyoyin da ke riƙe da makamai daban-daban da Washington ta zarga da alhakin ƙaruwar hare-hare a kan dakarunta da ke yankin Gabas da Tsakiya. Lloyd Austin ya ƙara jaddada cewa a jiya Lahadin dakarun Amurkan suka kai harin kan wurare a gabashin Siriya da dakarun juyin juya halin musulunci ƙasar Iran ɗin IRGC ke amfani da su da ma ƙungiyoyi da ke da alaƙa da Iran ɗin a matsayin mai da martani ga ci gaba da kai hare-hare a kan dakarun Amurka da ke Iraq da Siriya. A jiya Lahadi ne Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanci a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza alamin lafiya ba, duk da ƙoƙarin da mayakan Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin haɗari. Shugaban Isra'ila ya shaida wa shirin State of the Union na kafar talabijin ɗin CNN cewa marasa lafiya su 100 ne aka ɗauke daga asibitin, inda dubban ɗaruruwan Falastina da ke zaune a kusa suka fice lami lafiya daga yankin suka nausa kudu da gabashin na Gaza. Sai dai duk da haka ana ci gaba da batakashi tsakanin Isra'ila da Hamas a kusa da asibitin mafi girma a Gaza, inda darakta mai kula da asibitin Muhammad Abu Salmiya ya ce yakin ya yi wa asibitin ƙawanya. Babban mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya shaidawa Option wato shirin Face the Nation na kafar labaran CBS cewa Amurka ba ta buƙatar ganin ana barin wuta a asibitoci, inda marasa lafiya da sauran waɗanda ba su je ba su gani ba ke samun kulawa. Ya ƙara da cewa Amurka na kan ƙoƙarin tuntuɓa da dakarun tsaron Isra'ila a kan batun. Ana sauraron labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar. Rundunar sojin Isra'ila ta ce za ta taimaka wajen kwashe jarirai daga Ashifa, babban asibitin da ke yankin Gaza, inda jama'a ke ci gaba da fama da matsanancin rayuwa. sanadiyar hararen da Isra'ila ke kaiwa bayan da mayakan Hamas suka kai mata wani hari a ranar 7 ga watan Oktoba da ya halaka mutum sama da 1,400. Ga Muhammad Habis Baballe da fasaran wannan rahoton.
The staff of the Shifa Hospital has requested that tomorrow we will help the babies in the pediatric department.
Mai magana da yawun jinin tsaron Isra'ila Daniel Hakari ya faɗa a ranar Asabar cewa ba yi wa asibitin na Shifa kawanya ba, kuma akwai amintaccen hanyar da za a shiga a fita daga asibitin a gefensa na gabas. Ya ce ma'aikatan asibitin Shifa sun buƙaci cewa gobe za mu taimaka wa jarire da ke sashin kula da lafiyar yara dan isa asibitin da babu wata barazana, za mu bayar da tallafin da ake bukata. Ranar Asabar jarire biyu sun mutu a Shifa, da akwai kuma wasu da dama da ke cikin haɗari idan man janareton da ke ba da wutar lantarki ya ƙare. Na'urorin da ake ayyukan kula da lafiya sun daina aiki. Marasa lafiya, musamman waɗanda suke sashin gobe da nisa, sun fara mutuwa, inji daraktan asibitin Shifa Muhammad Abu Salmiya ya faɗa ta wayar tarho yayin da ake jin ƙara harba-harban bindiga da fashewa. Ƙungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta Doctors Without Borders ta ce asibitoci a Gaza suna fama da hare-haren bama-bamai da ake kaiwa babu ƙaƙƙautawa. Ƙungiyar ta MSF ta ƙara da cewa an kaiwa asibitin Shifa hare-hare da dama, ciki har da sashin haihuwa da na sallamar marasa lafiya, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma jikkata wasu. A halin yanzu, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya yi watsi da buƙatar kafa gwamnatin Falasɗinawa da za ta kula da yankin Gaza idan aka kawo ƙarshen rikici na Isra'ila da Hamas, matakin da ya yi hannun riga da matsayar gwamnatin Biden kan shugabancin yankin. A ranar Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya bayyana sharuɗa kan gwamnatin da za ta mulki Gaza bayan kammala yakin. A cewar Blinken, dole ne gwamnatin ta kasance bisa jagorancin Falasɗinawa, kuma yankin na Gaza haɗe da yankin yammacin kogin Jordan shi ma ya kasance ƙarƙashin su.
A gaida Muhammad Hafiz Baballa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Hadimin shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a jiya Lahadi cewa ya isa ƙasar Amurka tare da wata tawaga da ministan tattalin arzikin Ukraine ke jagoranta domin tattaunawa kan batun haɗin kai da tallafi ga ƙasar shi da yaƙi ya ɗaiɗaita. Yermak ya ce zai yi tarurruka a fadar White House da Majalisar Dattawan Amurka da masu faɗa a jiya da wakilan ƙungiyoyin fafutuka. Tawagar wadda Yulia Sirpdenko ke jagoranta za ta tattauna kan wato ƙudurin shugaban ƙasa na Ukraine na zaman lafiya, ƙarfafa tsaron ƙasa da zurfafa haɗin kai da dai sauran muhimman batutuwa da dama, in ji shi. Jami'an Ukraine da suka haɗa da shugaban ƙasa Volodymyr Zelensky na ganawa akai-akai da shugabannin yammacin duniya domin ƙoƙarin yakice damuwar da yakin ke haifarwa. Ƙungiyoyin fafutuka na kira ga ƙasar Australia da ta dakatar da kisan mutumin nan da ya fitar da bayanan sirri da suka fallasa zarge-zargen da aka yi madakarun musamman na Australia na aikata laifuffukan yaƙi a Afghanistan. Kiraye-kirayen sun zo ne sau'i kafin fara shari'a da ake ma David McBride, wani tsohon lauyan soji da ake sa ran za a kwashe makonni uku ana yi, wanda ake zargin na fuskantar tuhume-tuhume da suka hada da satar kayan gwamnati, keta dokar tsaro da fallasa bayanan sirri da ka iya kai shiga hukuncin kisa idan aka same shi da laifi. McBride ya musanta dukkan zarge-zargen da ake masa. Cibiyar dokokin kare haƙƙin bil'adama da ke da ƙawance da ƙungiyoyin fafutuka da dama a ƙasar ta Australia da wasu ƙungiyoyi sun faɗa a wata sanarwa da suka fitar cewa yanke hukuncin aikata laifuffukan yaƙi a kan mai kwarmatan zai sa gwiwar masu kwarmatan ta yi sanyi a nan gaba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jihar Difa da ke jamhuriyar Niger, hada-hadar kasuwancin kifi na ci gaba da kankama bayan zaman lafiya da ya fara dawowa a jihar, wacce ta kwashe tsawon shekaru da dama tana fama da matsalar tsaro. To sai dai kasuwancin kifin na fama da kalubalen takunkumin da kungiyar ECOWAS ta kakaba wa Nijar sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a watan Yulin da ya gabata. Daga jihar ta Difa, wakilinmu Haru Sulai Rashidu ya aiko mana da wannan rahoto.
A jihar Difa, kasuwancin kifi na ɗaya daga cikin bunƙasuwar tattalin arzikin jihar, da kuma suka mayar da sana'ar kamun kifin da ma sayar da shi tamkar al'ada tun zamanin uwaye da kakanni, da jihar ke da yawan ƙabilun bare-bare. To sai dai a halin yanzu hada-hadar kasuwancin kifin na ci gaba da kankama a babbar cibiyar kasuwar sayar da kifin ta jihar Difa, da ke haɗa al'ummar sassan ƙasar da ma wajen ƙasar, bayan zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jihar ta Difa, wacce ta yi fama da rikicin ƙungiyar Boko Haram tun shekara 2015. To amma yanzu a iya cewa zaman lafiya ya fara dawowa a cikin jihar, la'akari da yadda al'ummar jihar ke ci gaba da hada-hadar su ta yau da kullum kamar yadda suka saba yi a baya. To sai dai waɗansu 'yan kasuwar kifin da na tarar sun kasa sun tsare sun bayyana halin yadda kasuwar tasu ke tafiya a wannan lokacin, suna masu cewa:
ina da kihi manya-manya daga Boso aka kawo mu ne, a can ma abin da na saye su a naira 62,000. Yanzu da na zo nan wurin, cinikin da aka yi muni da tayan da aka yi na waɗi kusan 35,000 na waɗi.
A sana'o'in ne alhamdulillah, a can inda muke Najeriya ma sana'a mu, sai kuma Allah ya kawo mu Nijar, alhamdulillah muna sana'a, muna ci, muna sha, alhamdulillah wallahi, kuma kasuwa tana da albarka.
A cewar wata mata mai suna Hajiya Hafsatu, da ta saba sayan kifi a matsayin sari don sayarwa al'umma, ta bane yadda kasuwar kifin ke hawa na sabka sakamakon karamcin abun hannu ga al'umma, tana mai cewa:
kasuwa alhamdulillah, kasuwa tana ja kihi alhamdulillah, wani bi akwai ragi, wani bi kuma akwai tsada, na naira 300,000 da sahi na sayar, yanzu kuma na komo in ƙara, amma da sahi ya sauki akan yanzu.
Amma gashi kuma akwai kifin, waɗansu suna ce akwai karamcin kuɗi, kuma ko me ka haka?
Wannan kuma yanayin zamani ne na rashin kuɗi, ba ma wurin 'yan kihin kaɗai ba ne.
Usman Babamanu, da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar kifin jihar ta Difa, ya yi ƙarin bayani kan yadda takunkumin ƙasashen Afirka ta Yamma da ta kakaba jamhuriyar Nijar ya kawo musu tasgaro da ma sauran ƙasashe da dama a bakanan hulɗarsu, yana mai cewa:
zarnaƙin da aka sa wannan ya shafi kowa, ai sai dai Ubangiji Allah kawo mana ƙarshensa, ba wani wanda zai ce bai shafe shi ba, da masu kawo, wanda masu saya a nan da komai, amma da yake mun san abin yadda yake, mun mu sauke farashi yanda kowa abin zai zama na ya dan dubi da cikin sauki. Babu 'yan ƙasar da babu a cikin Difa, kuma alhamdulillah muna zaman lafiya, muna harkokin kasuwancin namu.
Kamar yanzu ku kwatanta yanayin ci gaban da aka samu bayan wato zaman lafiya ya dawo.
Alhamdulillah, dukkan mutumin da ke cikin jihar Difa nan ne ya san samu zaman lafiya kwarai, kuma mun tabbatar an samu kwarai kwarai zaman lafiya nan inda muke.
Abin zaman jira a gani dai shine na ganin yadda hukumomin jihar ta Difa za su fi mayar da hankalinsu don ƙara bunƙasa kasuwancin kifin da ma kamun sa a matsayin sana'a, domin rage zaman kashe wando ga al'ummar jihar ta Difa. Haru Sulai Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
To wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 19,31,49 da kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kafin mu ci gaba, mu shakata da wannan waka. Kuma da yanzu kuma ga shirin zauren matasa.
Zauren matasa.
Mau sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA, shirin da ke tabo lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Sabon shirin zauren matasa na VOA ya sauka garin Gashuwa ne dake jihar Yobe, inda matasa masunta kuma manoman rani suka taru da bayyana yadda sana'arsu take amfanar rayuwarsu ta hanyar samun kuɗin shiga da kuma kare mutuncinsu da na garinsu dake arewa maso gabashin Najeriya. Matasan sun bayyana yadda albarkar kogin da ya ratsa ta garin nasu ke taimakawa wajen bunƙasar harkokin kasuwanci da ma karɓar baƙi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar Gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa nakala ce. A baya dai an so a samu akasi na rashin tsaro a yankin, amma kuma bai tsanani ba, inda yanzu al'amarin yake nema ya zama tarihi. Matasan da suka shigo zauren sun hada da Ali Rabkana Gashuwa, Suleiman Yunusa Yakubu, Ahmad Ado, Abubakar Adamu da Kabiru Muhammad Sale. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. Matasa dukanku, farko bari mu fara bin ɗaya bayan ɗaya. Ali Rabkana, yaya yanayin garin Gashuwa yake ta ɓangaren sana'ar masunta da noman rani?
To gaskiya garin Gashuwa gari ne mai cike da tarihi, wanda duk Najeriya inda harkar kifi ne da harkar noma na rani da harkar lambu ya yi fice. Saboda in ka duba ba garin da yake duk Najeriya ba gari local government ɗin da ya kai Gashuwa kifi. Saboda Gashuwa ne ba ta iya cinye kifinta sai ta hada da wasu jihohi tukun za ta iya cinye kifinta. Kuma sannan matasanmu na nan garin Gashuwa suna tashi tsaye wajen neman na kansu. Harkar noman shinkafa a bara ma ta dau lambu wan. Saboda kuma harkar lambu ma duk matasanmu suna yi, wannan sana'o'i ne wanda ake rufin asiri, wanda ba tare da mutum ya je ya yi tumasanci ko maula a gurin wani ba. Kuma muna kira ga gwamnati cewa ta shiga ta duba, ta shiga wannan al'amari, ta kyautata wa al'umma. Matasanmu ba su zauna tsaye ba, muna nan muna tashi wajen neman na kanmu, muna faɗi tahi. Saboda in ka zo Gashuwa za ka san matasa suna neman sana'a, kuma sana'a suna yi. Matasan Gashuwa ba su fita wani gari neman kuɗi ba, iya Gashuwa suna samun kuɗinsu wanda za su biya wa kansu buƙatu da nasarori da ake samu harkar lambun nan da harkar kifi. Amma ni ina kira ga gwamnati cewa ya kamata ta taimaka wa matasa, kuma akwai lokacin da aka ce za a yi kafin zaki dam, har yanzu ba a yi sa ba. Shi yasa ruwa ke tafiya har Chadi. Wannan kogin namu ya hada da Niger da Chadi da Najeriya da wani sashi na Kamaru. Duka wannan kogin namu muna kan wannan kogi mai albarka, wanda a yanzu haka duk wanda yake kan wannan kogi daga nan su Bauchi zuwa su Jigawa, kowanne wanda suke kan wannan kogi suna wannan noma.
Amma duka Ali Rabkana, wannan shi ake kira wannan Kamadugu gana kenan?
Eh, Kumadugu Yobe ba?
Kumadugu, eh, Kumadugu. To
Kumadugu Yobe shi.
Eh, na taba jin labarin akwai lokacin da ake niyan tare ruwa daga sama, wato daga yankin jihar Bauchi, wanda zai iya kawo karancin ruwa a yankin, har ake ta magana ma ina jin abun ai ba ai ba ko?
Eh, ba ai ba, amma yanzu ma bana kogin bai zo yanda ake so ba, saboda bana ruwa bai shiga jeji da yawa ba. Sabanin bara ruwan ya an samu kadaita, bana bai da yawa kusan yanzu haka ma, saboda rashin ruwan babu kifin sosai. Kuma wannan rahin kifin zai kawo matsala ga matasanmu na jihar Yobe da kuma na yankin Chadi din nan, saboda ruwan bai shiga jeji ba bana, ana da karancin ruwa
mai daɗi. Yawa, bari mu isa tukuna wajen Suleiman, za mu dawo kan waɗannan maganganu. Suleiman Yunusa Yakubu, yi mana bayani, kai kana yin harkar su ne?
Ina yin harkar su.
To, ka ji abin da Ali Rabkana ya faɗa, ya ce matasan Gashuwa ba sa ma tafiya tsira ne a wasu garuruwa.
Wannan abin da ya faɗa gaskiya ne haka yi.
Muna
iya ƙoƙari na yin sana'a da ƙoƙarin dogare da kanmu da duk wani faɗi tashi, don mu ga mun tsira da mutuncin kanmu, mun kare martabarmu da na 'yan uwanmu da iyayenmu.
Eh, wato faɗa mana yadda kuke gudanar da harkar su ɗin nan. Shin ana zuwa a kamo kifi ne sai a je a ba wa 'yan kasuwar sayar, ko kuma daga nan bakin kogi ne ma kawai ake sayarwa?
Ana zuwa a shiga ruwa a je a kamo kifi. Idan an shiga an kamo kifi, akwai masu jira a bakin ruwa wanda za su zo su saya. Idan suka saya, su ma akwai wanda suke jira su za su zo su saya, su kawo su cikin gari, su sarrafa shi, su kai da shi.
Ahmad Ado, yi mana bayanin shin da iya wannan sana'ar kake rayuwa a matsayinka na matashi a Gashuwa?
Dukkan da iya wannan da sana'ar na wanda wata sana'a da tafi sai da kifi da kuma kamo.
Kullum kakan fita ka yi sana'ar ko kuma yi misali in mutum ya yi nasara ya kamo kifaye da yawa kamar a yau shi kenan zai iya hutawa a sauran mako?
A'a, ai mu waɗanda da sana'ata mu muna iya fita kullum sai dai ko kamar juma'a haka da za mu iya zama a cikin gari da mai sallar juma'a ba tare da mun je ko jeji ba.
Abubakar Adamu, faɗa mana kai kuma yaya sana'ar su da noman rani yake a gare ka nan Gashuwa?
Gaskiya sana'ar noman rani da su ba ƙaramin taimaka mana yake ba ga mu samari. To kuma ga ji wannan shekaran gaskiya an ɗan samu fari na rage ruwa kuma da ruwan sama ma. Dan noma da aka yi da ruwan kogi duk akwai inda bai shiga ba sosai. Noma kuma mutane gaskiya sun yi asara sosai.
Me jawo da Diyal ya fara maganan nan? Me jawo wannan matsalar kuma ya za a magance ta?
Gaskiya wannan matsala muna jira da gwamnati ne akan ta ɗan taimaka a sa hannu saboda mu ɗan samu ma mu ɗan riƙe wani abin da za mu wannan. Mutum ya ɗan ci gaba da sana'a da noman ma.
Wato ma'ana kamar ba yanzu in an je babu ba a samun kifin sosai kenan a nan koshi?
Gaskiya ba a samun kifi sosai saboda ruwan da shiga ba guraren da yake shiga.
Kabiru Muhammad Saleh, ya ji abin da sauran 'yan uwanka suka faɗa kan harkar su a nan Gashuwa, kai kuma ya lamarin ya shafi rayuwarka?
Duk haka ne mu ma duk su ɗin muke da noma.
Yi mana ƙarin bayani yadda ma'ana ita ce kawai hanyar samun kuɗin shiga da kuke amfani da ita?
Na'am, muna sayan kifi ne muna wannan gasahi ana banta.
Wato
banda sayarwa haka.
Banda kamowan kuma sannan ana shanya shi ya bushe.
A ɗaura abinci ko mutane zai fita kuma zai fi abinci.
Yanzu bari mu koma mu sake yin wata magana mai muhimmanci kan harkar su dinnan. Kowa ya tanadi bayanan da zai faɗa, kuma sannan kowa ya sake bayanai ba kamar wannan zaure ne na hira kawai ba zaure ne na tambaya da amsa ba. Tattaunawa ce kawai da kowa zai iya faɗan abin da ya ga ya dace ya faɗa. Ali Rabkana Gashuwa, yi mana bayani mai mutum yake nema yake bukata in yana so ya zama cikakken masunci.
To in yana so ya zama cikakken masunci zai nemi gora wanda ake hawa zuwa cikin kogi, zai nemi taru duka wanda shi ma ake yi, zai nemi sukali ya watsa da kugiya da sauran duk abin da ake kama kifi duka mutum sai ya tanadi wannan. Kuma na farko kuma sai ya iya ruwan matuku, ba zai yi mutum ya shiga ruwa ba bai iya ruwa ba. Saboda nan in ka iya ruwa shi ne za ka shiga ruwan, saboda ruwan ma ba ƙaramin zurfi ba ne da shi don ya sha halaka mutane da yawa.
Wato yi mutum ya yi irin abin nan da ake cewa haye din nan kawai ya faɗa kan abin to za a iya samun matsala.
To sai ko za a samu matsala ma especially ma mu kaman kogin Gashuwan nan ma an ce baya son bako saboda ya sha kashe mutane da yawa baki wasu sun zo kawai daga gani mutum ya shiga ruwa. Allahu ya alamu dai awwala Allah wani abu ne a cikin ruwan wani menene amma dai za ka ga ya kakkashe baki da yawa. Kusan kaman canfi ne mutane sun canfan kuma amma abun da duk da canfi babu kyau amma dai mafi yawanci yana halaka mutane da yawa bila adadi. Sai zo ba sai ya kashe mutum ba zai tafi ba sai ya kashe mutum.
Suleiman Yunusa, kai ka taba ganin misali yanzu ya nuna dai wanda yake dan Gashuwa baya shakkar shiga wannan kogin kenan amma ba ko sai an dan gargade shi ya san yanda zai.
Wannan gaskiya ne na inda mu da mun tun muna ƙanana mun riga mun tashi sana'a ce ta iyaye da kakanni. In muna zuwa bakin kogi ana koro mu har muka riga muka iya muka dauki wannan sana'a mai muhimmanci har mu ta kai ga matsayin mun dogara da kanmu ko muna taimakawa wasu kuma suna ci a rikahin mu.
Ku dakata a nan matasa, makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka da kuma matasan na garin Gashuwa a jihar Yobe masunta kuma manoman rani, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum.
Tuma da layin kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Trust, daya daga cikin manyan labaranta na cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da yanzu haka ke ziyarar aiki a kasar Saudiya. Ya rattaba hannu da kasar ta Saudiya domin taimakawa Najeriya wajen farfado da matatun man fetur dinta da kuma tallafi na dalolin kasar Amurka. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsi na tattalin arziki tare da makarewa farashin naira akan dalar Amurka. Shugaba Bola Ahmed Tinubu dai ya halarci kasar Saudiya ne domin halartar taron kungiyar kasashen musulmai da kuma kungiyar hadakan kasashen Afirka da kuma Saudiya. Sai kuma jaridar The Punch da daga cikin manyan labaran ta cewa yanzu haka hukumar zabiya Najeriya ta ayyana Hope Uzodinma a matsayin wanda ya lashe zaben gwamna da aka gudanar a jihar Imo a ranar Asabar din nan. Babban jami'in zabe Professor Abayomi Fasina, wanda ke zama mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke Oyo Ikiti a jihar Ikiti, shine ya sanar da lashe zaben na gwamna mai ci na jam'iyyar APC wanda ya samu kuri'u fiye da 540, inda Samuel Anyau na jam'iyyar PDP ya samu fiye da kuri'u 71,500. Sai kuma jaridar Business Day, daya daga cikin manyan labaranta, na da nasaba ne da zabukan da aka gudanar a jihohin Kogi da Imo da kuma Bayelsa, inda ta ce hukumar zaben Najeriya ta bayyana sakamakon zabukan da aka gudanar akalla kashi 93.53 a na'urar na IREV, wanda ya zamo abin takaddama a zaben kasa da ya gabata, inda 'yan adawa suka bayyana rashin amincewarsu da sakamakon zabukan da baya kasancewa hukumar zabe ta ki ta bayyana na sakamakon zabukan a wannan na'ura. Tuni dai hukumar ta ayyana gwamnan jihar Imo mai ci yanzu Hope Uzodinma a matsayin wanda ya lashe sabon zaben da aka gudanar, inda ya yi tazarce kenan. Sai kuma jaridar Leadership, daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka kungiyoyin mata a Najeriya sun yi addu'ar kawo ƙarshen yakin Gaza da Isra'ila. Labaran da suka ce da ci gaba da haifar da mutuwar mata da ƙananan yara a yankin zirin Gaza. A wani taron manema labarai da shugaban wata kungiyar mata musulmai mai suna International Criterion a gudanar a Benin Ilorin Najeriya, Alhaja Madinat Akami ya ce mata a Najeriya na ci gaba da jimami dangane da yadda ake ci gaba da halaka mata da ƙananan yara a wannan fada da ake yi tsakanin kungiyar Hamas da kuma sojojin Isra'ila. Sai kuma jaridar Aminiya da ake bugawa da harshen Hausa, jaridar da ta bayyana cewa a ranar Juma'a nan ne Allah ya yi wa shugaban karamar hukumar Lokoja Honorable Muhammad Dan Asabe rasuwa, wato ana jajibirin zaben gwamna da aka gudanar kenan a ranar Asabar din nan. Rahotanni dai na cewa an garzaya da marigayin ne zuwa asibiti a lokacin da yanke jiki ya fadi a gidansa. Karshen sharhin jaridin kenan. A huta lafiya.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Kasar Saudi Arabia da sauran kasashen musulmi sun buƙaci a gaggauta kawo ƙarshen hare-haren soji a Gaza. Sun bayyana haka ne a yayin wani taron gaggawa na haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasashen Laraba da aka gudanar a birnin Riyadh na Saudi Arabia, inda suka ce Isra'ila za ta yi dakon alhakin aikata laifuffuka a kan Falasɗinawa. Gwamman shugabannin da suka halarci taron sun haɗa da shugaban Iran Ibrahim Raisi da na Turkiyya Recep Tayyip Erdogan da sarkin Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, sai shugaban Siriya Bashar al-Assad. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce Amurka ta kai hari a wasu wurare biyu da ke da alaka da Iran a Siriya a jiya Lahadi a matsayin martani ga hare-haren da ake kaiwa dakarun na Amurka. Wannan dai shine karo na uku a ƙasa da makonni uku da dakarun Amurkan ke kai hari a wurare a Siriya da Amurkan ta ce na da alaka da Iran da ke mara baya ga kungiyoyin da ke rike da makamai daban-daban da Washington din ta zarga da alhakin karuwa hare-hare akan dakarunta da ke yankin gabas ta tsakiya. A jiya Lahadi ne Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce bai ga dalilin da zai sa a kasa kwashe marasa lafiya da ke kwanciya a asibitin Shifa da aka yi wa ƙawanya a Gaza ba lami lafiya duk da ƙoƙarin da dakarun Hamas ke yi na ganin sun ci gaba da kasancewa cikin haɗari.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da rana idan Allah ya kai mu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi 3 kenan agogon Ghana. kada manta duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labari da dumudumunsu da ma sauraron wannan shirin da waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya leƙawa shafukanmu na Facebook, X wato Twitter da Instagram da ma YouTube domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatarwa da Solomon Abu da hada mana shirin sai injiniyanmu Mr. Charleston, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na rana idan Allah ya kai mu.